وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka in uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Alhamis, yau muna 18 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1445, wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan uku miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, a inda muka kwana akan aya ta 37. Kafin mu shiga za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi. Akwai wanda yake tambaya cewa meye hukuncin ibadar da za a yi ta don neman wata bukata ta duniya. Asalin bauta shi ne ka yi abin da Allah yake so, ka bar abin da baya so, shi ne bautar Allah. Kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka alkawari cewa in ka tsaya bisa bautarsa, Ubangiji zai maka kyakkyawan sakamako duniya da lahira. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji ya alkawari ga mutumin da zai tsaya ga aikin kwarai a duniya da lahira, Ubangiji zai masa sakayya a nan duniya da lahira. Mu'amalar mu da Ubangiji mu'amala ce ta bawa da abun bautarsa, mu'amala ce ta mahalicci da abin da ya halitta. Ya halicce mu duka don mu bauta masa, ba mu da wani zaɓi baya ga bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Don haka ba daidai ba ne ya zanto ba ma tuna Ubangiji sai idan mun shiga cikin wata damuwa, sannan mu tuna da Allah, sannan mu ce za mu bauta masa saboda damuwar da muka shiga. A'a, kamata ya zanto masu bautarsa a koyaushe. Idan wani abu ya shigo mana na damuwa, mu yi amfani da wannan bautar Allah da muke yi, mu rita wasili Ubangiji ya biya mana bukatar mu ko ya raba mana abin da muke ki. Annabi yana cewa ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shidda. Ka san Ubangiji lokacin da kake cikin yalwa, ka tunawa da shi sai ya tuna da kai lokacin da ka shiga tsanani. Kada ka manta da Allah in kana cikin yalwa sai ka shiga damuwa sannan ka tuna da Ubangiji. Wannan ba daidai ba ne. To, wasu suka danganta bautarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala da bukatunsu. Bukatar ka yana biya maka a koyaushe, ka roƙe shi. Da ma baka roƙe shi ba, Allah yana maka. Saboda haka mu tsantsanta bautarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba laifi dan ka shiga wani hali ka nirka abin da kake yi na bautar fiye da yadda kake a da, ka ƙara da wani abubuwa, wannan ba laifi kai ba. Amma kai ya zanto ba ruwanka da bautawa Allah sai idan ka shiga damuwa, ba ruwanka da qiyamul layli sai ka shiga wata damuwa kana da wata bukata, ba ruwanka da azumin nafila sai kana da wata bukata, ba ruwanka da karatun Qur'ani sai kana da wata bukata a wurin Allah. Wannan ba daidai ba ne. a wannan yana cewa assalamu alaikum na kasance ina bin bashin kudade wajen mutane na ba su wa'adi daban-daban sun ki biya na alhali suna da kudin da za su biya ni nace musu ko na mutu ina bin su bashi ko sun kawo bagada na ba su biya ni ba za su biya ni a lahira babu shakka duk wanda zai karbi bashi na wani ya ki biyan sa tare da yana da halin da zai biya shi amma ya ki biyan sa to wannan azzalimi ne duk mutumin da zai karbi bashi ya ki biya tare da yana da damar da zai biya dama iri biyu ce damar da zaka biya saboda ka samu kudin da zaka biya ko kuma kana da karfin da zaka je kai aiki ka samu kudin da zaka biya duk wannan dama ce ba wai sai in kana da kudin ba koda baka da kudin amma kana da wani abu da Allah ya hore maka zaka yi amfani da shi ka samu kudin kuma ka ki amfani da wannan damar da Allah ya baka dan ka biya ba su suka da suke kanka to mutum ne haka ya tabbata azzalimi annabi sallallahu alaihi wasallam yace matlul ghaniy zulmun taurin bashi mawadaci ko mai akwai annabi yace zalunci ne saboda ka koda sun biya kudin da kake bin su bashi bayan mutuwarka wannan ba zai dauke musu wannan alhakin da zaluntar ka da suka yi ba a lokacin da kake da rai kila kake da bukatar waɗannan kudade sun hana ka sun rike ma kudin ka sai bayan ka mutu su kai wa magadanka kuma su sanji cewa kun warware kai da su kenan har a lahira ba haka bane sun warware da magadanka ne kawai amma kai ba su warware da kai ba saboda wannan dukiyar haƙƙin ta ya ta'allaka da kai da ka rasu da kuma su magadanka da haka in suka ɗauka suka bayarwa magadanka sun warware haƙƙin da ke tsakaninsu da su ne da dukiyarsu da take hannunsu amma kai kuma da suka zalunta suka hana ka haƙƙinka har ka koma ga Allah sannan suka ɗauka suka kai wa magada wannan zalunci da suka yi maka yana nan a wuyansu kuma Ubangiji zai bi kadinka akan wannan saboda haka ko baka faɗa ba ko baka gaya musu haka ba tunda dai zaluntar ka suka yi to zaluncin yana nan a rubuce kuma sai Ubangiji subhanahu wataala ya yi hisabi a kansa subhanahu wa ta'ala ya ce a ya'idukum yanzu zai rika yi muku alkawari annakum idza mittum cewa ku idan kuka mutu wa kuntum turaban kuka zamo turbaya kuka zamo kasa wa izaman kuka zamo kasusuwa annakum mukhrajun cewa ku za a fito da ku daga kaburburan ku hayhata hayhata fawfaw fawfaw lima tu'aduna game da abin da ake muku alkawarin faruwarsa in hiya illa hayatuna in hiya illa hayatuna dunya ba wata rayuwa bace face rayuwar mu ta duniya namutu wa nahya muna mutuwa ko muna rayuwa wa ma nahnu bimab'uthin kuma mu ba wadan za a tashe wa bane in huwa illa rajulun bihi jinna in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadhiban ba wani bane shi face mutumin da ya kagawa Allah ƙarya wa ma nahnu lahu bimu'minin kuma mu ba masu ba da gaskiya da shi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da labarta mana abinda mutanen annabi salihu alaihi salam suka rika gaya masa bayan ya musu wa'azi ya kira wasu zuwa gabatar Allah shi kadai suka nuna cewa ba za su yadda da shi ba saboda shi mutum ne kamar su ba shi da bambanci da su irin abinda suke ci su ma shi ma shi yake ci irin abinda suke sha shi ma shi yake sha don haka da me ya fi su hadda zai zama manzon Allah hadda zai zama mai musu wa'azi suka ci gaba da zuga wawayen cikin su cewa ayyidukum annakum idza bittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun yanzu zai rika muku alkawari cewa bayan kun mutu kun ratattake kun zama ƙasa ko kun zama ƙasusuwa cewa za a saki tashin ku hayhata hayhata cewa wannan abu faufau faufau ba zai faru ba wato abin yayi nisa da hankali hankali ba zai karba ba a ce bayan kun mutu kun zama ƙasa kun zama ƙasusuwa haka kawai a sake fito da ku a matsayin mutane cikakku suka ce wannan abu ba zai taba yiwuwa ba sannan suka ci gaba da gaya masa cewa in hiya illa hayatun dunya rayuwar mu ba wata bace face rayuwar duniya wannan rayuwar da muke yi ita kadai ce rayuwa amma ba wata rayuwa bayan wannan idan an gama wannan rayuwar an gama kenan amma a ce akwai wata rayuwa kuma ta a gaba da za a taki tashin mutane da gangan jikin su sake dawo musu da rayukan su kuma a yi musu hisabi har a yi wani a yi musu sakayya da gidan aljanna wasu sakayya da gidan wuta suka ce su gaskiya ba su fahimci wannan ba kuma ba za su gamsu ba in hiya illa hayatun ad-dunya rayuwar mu ce kawai wanda da muka sani ta nan duniya ita ce kawai rayuwa namutu wa nahya muna mutuwa ko muna rayuwa duk da ba su yadda da ranar alkiyama ba ba su yadda da cewa za a tashi a sake rayuwa bayan wannan mutuwar ba to amma ya aka suka ce namutu wa nahya to shine anan malamai suka ce ko dai abin da suke nufi namutu wa nahya wato a da can babu mu a matsayin matattu muke lokacin da muke digon mani a lokacin muna matattu ne sai kuma aka raya mu shine na mutu wa nahya wato da babu mu kuma aka samar da mu kamar yadda Allah ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum yaya kuke kafir cewa Allah alhalin da ku babu ku tamkar matattu ne kuma Allah ya raya ku to da shi ne ma'anar namutu na wa nahya kamar yadda wasu malami suka ce wasu kuma suka ce namutu wa nahya suna nufin namutu nahnu wa yahya auladuna mu mu rayu har zuwa lokacin mutuwar mu mutu ƴaƴanmu da muka bari su kuma su ci gaba da rayuwa saboda haka namutu suna nufin su kansu wa nahya suna nufin ƴaƴansu da za su haifa ko ya zama akwai taqdim wa ta'khir an gabatar an kuma jinkirtar wato nahya wa namut muna rayuwa lokacin mutuwar mu tai mu mutu aka fara fadar rayuwa abin nan mutuwar sannan aka fadi rayuwar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wasjudi warka iman raki ki yi sujjada ki yi ruku'u tare da masu ruku tun da cewa sai an yi ruku ake sujjada amma aka fara fadar sujjadar sannan aka fadi ruku'u ala ayi halin su ne waɗannan ba su yarda cewa akwai wata rayuwa bayan wannan ba wannan kuma aqida ce ta dukkan wani wanda bai imani da tashin alkiyama ba a tunanin sa cewa wannan rayuwar ita kadai ce rayuwa dan adam kawai ya zo duniya ne ko ya samu kansa a duniya ne kuma in yi rayuwar sa kare anan shikenan babu wata rana kuma da za a sake tashin matattu har ayi musu hisabi don haka ba su yadda da wannan ba wato duk halittar nan da Allah yayi da tsarin nan da ya zuba na sama da ƙasa da abubuwan duk da ya halitta yayi su ne haka a banza ba wani manufa mutumin kirki yayi ta kirkin sa amma a banza baya da sakamako mutumin banza yayi ta aikin banzansa zalimi ta zalincin sa babu ranar da za a zai yi nadamar abin da yayi babu ranar da za a saka ma waɗanda ya zalunta haka suka dauki rayuwar wanda kuma wannan Allah subhanahu wataala mahalicci wanda yake yafi kowa adalci kuma yafi kowa rahama kuma yafi kowa hikima a ce shi aikin sa babu hikima a ciki yayi halitta ne kawai ya bar su kasakaka afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un saboda duk wanda suke da wannan aqidar kamar suna cewa Allah subhanahu wataala yayi ne kawai dan wasa yayi duk halittar da yayi dan wasa zaka ba za a koma ba to Allah mai cikakken adalci ba zai yi wannan ba Allah ya san akwai waɗanda suka yi kyakkyawar rayuwa a nan duniya suka yi masa biyayya suka yi masa da'a suka kiyaye dukkan wasu dokokinsa suka kyautata Allah ba zai tozarta aikinsu ba aikinsu ba zai tashi a banza ba haka nan kuma akwai waɗanda suka cika rayuwarsu da zalunci da ƙeta da mugunta da rashin gaskiya to su ba waɗannan ba za su sha ba haka kawai a tashi duniya shikenan rayuwar ta ƙare a nan Allah wanda yake mai cikakken adalci ba zai yi wannan ba to amma abinda suke faɗa kenan cewa su rayuwarsu ce kawai ta duniya da yawa wasu suna rayuwa da wannan aqidar koda ba sa furta ta amma a aikace wannan aqidar ita ce a ransu ba sa kawo lahira a gabansu ba sa tunanin akwai wata rayuwa nan gaba saboda yadda zaka ga suna rashin mutunci iya san ransu suna zalunci suna cuta ba tunanin cewa akwai ranar lahira da Allah zai tsayar da su ya musu hisabi da yawa wasu suna irin wannan rayuwar duk da cewa ba fitowa suka yi suka furta suka faɗa ba kamar yadda waɗannan suka faɗa amma kuma a aikace abinda suke cewa kenan in hiya illa hayatun dunya rayuwarmu ce kawai ta duniya saboda haka a nan za mu yi a nan za mu bar ta da haka suna sakarwa zuciyarsu linzami ta yi abinda ta ga dama suna aikata abinda suka ga dama kamar ba za su mutu ba kamar kuma in sun mutu ba za a tashe su ba a musu hisabi saboda haka suke gaya masa wa ma nahnu bi mab'uthina mu ba za a tashe mu ba bayan mutuwa suka ci gaba da gaya wa annabinsu cewa in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wannan fa mutum ne kawai namiji kamar yadda kuke mazaje kuke mutane haka shi ma yake kuma ya kaga wa Allah ƙarya saboda ya ce Allah ya aiko shi a halin Allah bai aiko shi ba saboda haka ƙarya yake wa Allah ka duba a maganar su suna nuna maka sun yadda akwai Allah ce iftara 'ala Allahi kadhiban sun yadda akwai Allah saboda aqidar cewa ba Allah aqida ce wacce ke tunkafuwar duniya ba ta samu karɓuwa ba saboda ta saba wa asalin halittar da Allah ya yi wa ɗan adam da zai rika ji a zuciyarsa lalle akwai wani abu sama da shi saboda haka waɗanda suke cewa babu Allah a tarihin abin nan a kafuwar duniya ba su da yawa wasu ma da suke faɗa da baki ne kawai suke faɗa amma a zuci sun san ƙarya suke yi da ba su suka yi kansu ba su suka yi sama da ƙasa ba su suka yi abin da ake suke gani ba duk wani abin da ka daga kai ka kalla a nan cikin masallacin ƙwaƙwalwarka za ta kawo maka cewa akwai wanda ya yi shi ba ka taɓa kallon wani abu ba ka ce shi ya kansa kamera ce ka kalla ko wani fitilun da suke sama suna ba da haske wanda wanda yake ba da haske ko ka kalle shi yasa ko da yi shi akwai wasu mutane akwai wanda ya kera shi akwai wata masana'anta akwai wasu kayan aiki akwai waye akwai waye amma ko mutum ya daga kansa ya kallo kaskon rana wanda in yana tsaka da ranar ma idan sama ma zai iya jure kallon ranar ba amma ita baya tunanin akwai wanda ita ya ga sararin samaniya baya tunanin akwai wanda ya yi shi bayan ya yarda kuma komai akwai wanda ya yi shi amma kuma waɗannan manya-manyan halittun da shi ne ba zai iya nuna wani a nan cikin jinsinsa ba ya ce shi ya yi rana ko shi ya yi wata ko shi yake gudanar da taurari da abin da suke da abin da sama ta kunsa bai isa ya kalli wani ya ce shi ya yi shi ba to da me ba zai yi tunanin cewa lallai akwai mahalicci ba wanda shi kuma shi ya yi waɗannan abubuwan tun da duk waɗannan abubuwan da suke gabana na yadda akwai wanda ya yi su amma shi ba zan yadda waɗannan sauran halittun da nake gani manya-manya da sun fi ƙarfin waɗannan da nake gani ƙanana da yadda akwai mai yin su waɗannan kuma in ce su suka yi kansu haka nan kwatsam suka faru kuma suke tafiyar da kansu cikin tsari irin wannan babu shakka hankali ba zai bayar da wannan ba duk mai hankali zai yi tunanin ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba shi yasa ka duba ƙaryata manzan suke yi amma kuma sun yarda akwai Allah din manzan dai ne ba su yarda ba a ce shi manzan na Allah ne amma sun yarda akwai Allah shi yasa suka ce iftara alallahi kadhiban ya yi wa Allah ƙarya su a tunaninsu ba zai yiwu ba Allah subhanahu wataala ya aiko wani daga cikin jinsinsu sannan suka ce wa ma nahnu lahu bi mu'mini kuma mu ba za mu yi imani da shi ba abinda yake so mu yarda na kadaita Allah a wajen bauta ba za mu yarda ba abinda yake so mu yarda da shi na cewa akwai mutuwa akwai rayuwa bayan mutuwa akwai tashi akwai hisabi ba za mu yarda ba to wannan shi ne abinda suka fuskanci annabin suka gaya masa bayan duka ayoyin da suka nema ya nuna musu sun ga ayoyin da suke so su gani amma kuma suka bijire suka kin imani da shi shi ne ya ce qala rabbin surni
qala rabbin surni bima kallamu qala amma qalilin la yusbihunna فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين
قال رب انصرني بما كذبون يتي يا أبنجتينا كتيمكيني قبل أبنى سلك أليتانا أكنسا قال Allah ya ce amma qalilin la yusbihunna nadimin nan ba da jimawa ba za su wayi gari suna masu nadama fa akhadhatuhum as-sayhatu bil haqq sai tsawa ta kama su bisa cancanta faj'alnahum ghusaan muka mayar da su diddiga fa bu'dan lil qaumiz zalimin mutanen da suke azzalibai ko nisanta daga rahamar Allah ta tabbata ga mutanen da suke azzalibai wato bayan duka wancan wa'azi da ya yi musu bayan ayoyi da hujjoji da ya nuna musu aka samu wasu suka hure wa sauran mutane kunne aka bar ƴan kaɗan wanda daga cikin masu rauni su suka yi imani da shi amma sauran da suka ƙaryata shi su ne mafiya yawa suka ƙaryata shi to shi ne Allah yake gaya mana bayan duka hanyoyin duk da zai biya bi da ya ga sun yi imani ba su yi ba wanda daman shi ne abinda annabawan Allah suka yi a duk sanda suka zo suka yi wa'azi ba dauki wa'azin su ba za su ci gaba da yin wa'azi sai an kai wato sai tura ta kai bango to nan lokacin ne kuma sai su koma su roki Allah subhanahu wataala ya kawo karshen al'amarin amma da farko ba za su yi mutanen su addu'a ba sai abu ya kai inda duk ya kai lokacin da ya zanto an saka lokacin da ya kasance a an sa musu wannan taguwa a matsayin aya aka ce kasu ta bata kasu sai bata komai bala ta masuha bi su'in fa ya'khudhukum azabun alim kakku taba ta da cutarwa sai wata azaba mai radadi ta same ku amma duk da haka wasu ji wannan magana ba suka samu su ɗan iskan gari wasu ɗan daba mutane tara da sun shahara a gari wato gungu ne na fitinannun gari suka ba su damar cewa su je su kashe wannan taguwa shine Allah ya ba mu labari wa kana fil madinati tis'atu rahtin yusiduna fil ardi wa la yuslihun قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون الله جاء أتكين غرد أتكين ونن غرد أتكين ونن برنن أكوي تسعة رهد وسقنق متاني ترى يفسدون في الأرض ولا يصلحون برناتي كوي أقبان سبحانه مغرد جارة قالوا سيسك حد سكيب wajuna suka yi juna suka yi rantsuwa ta qasamu billahi sace ku rantsa da Allah la nubayyitannahu wa ahlihi zabu fada masa cikin dare shi da iyalansa mu kashe shi wato suka kashe annabi salihu shi da iyalansa duka thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika alihi sannan masu ne mai neman jininsa in ya fito yana cewa a samu waɗanda suka yi wannan kisa a yi musu hukunci sai su ba su ma halarci wurin ba ba su halarci wurin da iyalansa suka halaka ba kuma su dage a kan cewa da gaskiya suke faɗa Allah ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in wa tilka biyutuhum khawiyatun bima zalamu إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. الله تسكى قل ما كرتي أبنجي كما يقول روشي ما كرتي وهم لا يشعرون بالسليمة. الله تدوباك كرشم ما كرتي سياي كسنشي أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. من يرغرغ دسوسو دمتانا سقبات لها. cewa tilka biyutuhum khawiyatun bima zalamu ga gidajen su can a rugurguje ba kowa a ciki saboda zalincin da suka yi lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke da ilimi suka san da wannan to shi ne da suka soke taguwarsa fa aqaruha wa qala tamatta'u fi darikum thalathati ayyam dhalika wa'dun ghayru maktub suka soke wannan taguwa ce to ku je ku zauna a gidajen ku amma ku kwana uku an ba ku kwana uku azabar Allah tana nan tafi to shine wannan lokacin da tura ta kai bango lokacin da annabin Allah ya shiga cikin wata takuruwa ya shiga matsuwa to sannan ya daga hannu ce qala rabbin surri bima kadzabun ruba irin yadda annabi Nuhu alaihi salam yayi addu'a irin ta shi ma yayi wanda yake nuna maka duk sabon iri ɗaya ne kuma duk matsaloli iri ɗaya suka fuskanta abin da ya faru ga annabi Nuhu ga abin da ya faru ga annabi Hud abin da ya faru ga annabi Salih abin da ya faru ga annabi Shu'aib annabi Lut annabi Ibrahim duka abin da suka fuskanta iri ɗaya ne daga mutanen su cewa ba za su taɓa yarda a bautawa Allah shi kadai ba a tsarkake shi da bauta a bi dokokinsa ba za su yarda ba kuma ba su yarda cewa akwai wata ranar lahira da Allah zai hisabi ga dukkan mutane ba saka ba kowa gurguna aikinsa ba su yarda da wannan ba sannan kuma ba su tsaya a nan ba suka ci gaba da cutar da raunana wanda suka yi imani da addaban Allah suka ci gaba da cutar da shi to daga lokacin tura ta kai bango to shi ne ce qala rabbi ya ubangijina unsurni bima kadzabu ka bani da taimake ni saboda abinda suka yi na ƙaryata ne, saboda ƙaryata ne da suka yi, ya Ubangiji ka kawo mu dauki. Qala, sai Allah ya ansa addu'ar sa, yace amma qalilin la yusbihun nadimin, ba da jimawa ba, ba da jimawa ba za su wayi gari suna masu nadama, ba da jimawa ba za su wayi gari. Za mu ga Ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban ya sanar da mu halakar waɗanda suka kafirta, ka gaya mana cewa Allah yana halakar da su daidai lokacin asuba, daidai lokacin asuba sun kwanta lafiya ɗau, sun share bacci yadda suke so, kawai sai su wayi gari ba zato ba tsammani, azaba ta ritsa da su ta ko'ina. Allah ce afa bi azabina yastajilun fa idza nazala bi sahatihim fasaa sabahul munzirin, ce yanzu azabar ta wasu ke gaggauto da ita, to duk sanda ta sauka a farfajiyar gidajensu fasaa sabahul munzirin, to ai asubar waɗanda aka yi wa gargaɗi ba su ji ba ta munana. A wani guri Allah ce wa laqad sabbahu bukratan azabun mustaqir, kuma azaba tabbatacciya ta auka musu da sassafe. Haka Ubangiji subhanahu wataala yakan saukar da azabarsa ga waɗanda suka ƙi bin umarninsa da safiya, kamar yadda Allah yake cewa la yusbihunna nadimi fa asbahu fi diyarihim jathibi, suka wayi gari abu gurfada a cikin gidan dajinsu duk sun mutu. Lokacin da Allah zai halaka mutanen annabi Lut, cewa inna mawidahum as-subh alaysa as-subh biqarib, ai wa'adinsu shine asuba, asuba ba kurkusa take ba, tana nan take. To shine Ubangiji subhanahu wataala ya gaya masa cewa ba su kwana uku, zai aiko musu da wata iska, da wata guguwa, da wata ƙara afuwa, da wata ƙara saiha sa'iqa, wadda wannan ƙarar ita ce za ta halaka su gaba ɗaya. Shine fa akhadhatuhum as-saihatu bil haqq, sai wannan ƙara ta auka musu bil haqq, da cancanta saboda zalincinsu, ba wai an azabtar da su ba ne akan ba su cancanci azaba ba, a'a an azabtar da su ne bil haqqi, da cancanta abinda aka yi musu na azaba sun cancance shi, saboda sun yi kafirci, sun yi zalunci, sun bijirewa Allah. Don haka abinda aka yi musu ba zaluntar su aka yi ba, su suka zalunci kansu, su suka cuci kansu. Allah ce faj'alnahum usaa'an, amma qalilan la yusbihunna nadimin, za su waye gari suna masu nadama, kalma masu nadama galibi nadama shine bayan abu ya riga ya wuce, bayan abu ya zo ya faru, mutum ya zo yana da na sani, ba wuce ya ce da na sani ƙiya ce, can ka baro ta a baya. Duka ɗan adam Ubangiji subhanahu wataala yana halitta masa wazi'i, wato wani abu a ransa wanda zai yi masa lazamin kada ya aikata wani mummunan abu. Duk ɗan adam Ubangiji ya sa masa wannan a tare da shi, ita ce annafsul lawwama, ba ɗan adam da ba ya da ita. Zan sa da za ta riƙa nuna masa abin da zai ke so, ba ya da kyau, ba ya da kyau. To amma san zuciya da shaidanu da mutane da na aljanu da na waye su za su sa shi ya yaƙi wannan annabsul lawwama, ya danne ta, ya ƙi sauraranta, sai bayan abin da za a ke masa gargaɗi a kansa kai yayi, sai bayan ya faru ya riga ya yi abu, sai wannan abubuwan duk su kwarai yin su bashi. Sauraka wannan kuma nafsul lawwama ɗin sai ta farfaɗo, sai ya dawo yana da dama, to duk dan adam yana da wannan sanda zai yi abu inda zai bi wato abinda zan shi nafsu lawama take ga ya masa cewa kada yayi to da ya fasa abu amma saboda wasu abubuwa kuma da zasu zo su lullube wannan sai kaga yayi abu yana yin abu ko sai su tafi su bashi sai wannan zuciyar da take ga ya masa da kai yayi zai za ta barbado kuma to kuma daga lokacin kuma sai da dama ta zo to da dama an riga an baro abin a baya yasa lokacin da ayan annabi adam guda biyu suka yi rigima a tsakanin su har da yace la aqtulannak sai na kashe ka qala inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin li uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabi an-nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalim fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi sai zuciyarsa al'amaratu bisu sai ta gaya masa kai ka kashe shi akwai zuciyar take ga masa a'a kada kai amma waccan sai ta gaya masa kai kashe shi fa qatala sai ya bi ubarnaci sai ya kashe shi fa asbaha min al-khasiri ya ware ga cikin asararru ya dawo kuma yana ta tunani ya zai daga wadan uwansa har shi har karshe dai Allah turo tsuntsu ya nuna masa yadda zai yi turo hakkaka ya nuna masa yadda zai yi binne ga wadan uwansa to a lokacin ya binne dan uwansa fa asbaha min al-najibi sai waye gari ko yana da dama kaga a can farko zuciyarsa al-abaratu bisu ta gaya masa cewa yayi yanzu kuma ta riga ta rabu da shi sai kuma nafsul lawama sai kuma su dawo yana tunanin me yasa yayi yana da dama to shine anan Allah subhanahu wataala yace la yusbihunna najimi za su waye gari suna da dama bayan kuma sun baro komai a baya fa akhadathum as-sayhatu sai tsawa ta auka musu faj'alnahum gusa'an muka bayar da su diddiga ga su nan ba su da wani amfani al-gusa asali shara da ruwa yake tahowa da ita da aka yi ruwa ya taho zai taho da wasu shara wani guntattakin wasu kirare wasu ledoji wasu duk ba su da wani amfani kaga sun suke juya maka shi a kofar gidanka sai ka fama shara ba wani abu da za ka gani ka ce wani bai amfani ne to shi ne gusa to haka suka waye gari ba su da wani amfani ga su nan matattu birjik a bayan ƙasa Allah ce fa bu'dan lil qaumi dhalibin bi santar rahama ya tabbata ga mutanen da suke azzalibai wadanda suka zalunci kansu ta hanyar kafirci suka kuma zalunci kansu ta hanyar sabawa manzon da Allah ya aiko musu duk mutumin da zai ki jin fadar Allah da manzonsa to wanda ya zalunci kansa kuma ya nisanta kansa daga samun rahmar Allah samun rahmar Allah shine ka saurari abinda manzo ya zo maka da shi kuma kai aiki da shi ka guje wa saba masa in ba haka ba to zaka cutar da kanka zaka zo ka yi nadamar ranar da nadama kuma za ta amfane ka ba sannan Allah ya ce
ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
الله يقول ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ sannan bayansu muka samar da wasu al'ummomi daban ba ta sabiqu min ummatin ajalaha ba wata al'ummar da take riga ajalinta wama yasta'khiruna kuma ba sa jinkiri wato bayan wadancan azzalibai bayansu kuma muka samar da wasu al'ummomi kowace al'umma ta zo ta yi abinda ta yi har ta cancanci ubangiji ya halakar da ita ko ya tafiyar da ita sai ya tafiyar da ita kuma a kawo wasu bayansu kowace al'umma ta kan zo ta rayu gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya rubuta mata rayuwa shekara 100 nawa za ta yi a duniya ta yi ta gama kuma Allah ya tafiyar da ita ya kawo su haka tun kafuwar duniya haka tafiyar da ita haka duniya take ta tafiya wani al'umma ta zo ta tafi wani al'umma ta zo ta tafi kowace kuma za ta zo da irin abin da za ta zo da shi za ta zo da abin da za ta zo da shi da irin yadda Ubangiji zai tsara mata rayuwarta zo ta gaba rayuwarta ta tafi wata ta biyo bayan ta mutanen annabi Nuhu suka zo suka gama rayuwar su Allah ya share bayan kasa ya zuba wasu bayan su Adawa su ma suka zo suka yi rayuwar su da duk abin da suka bari wanda gabanin su ba a samu sun yi irin su ba wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad sabudawa su kuma suka zo su ma wanda su ma suka zo suka yi rayuwar su suka tsayar da nasu civilization din suka zo suka tafi haka al'ummomi suka yi ta zuwa wasu bayan wasu har zuwa fir'auna da mutanensa su ma suka zo suka tafi to wannan su ne qurunan al'ummu bayan al'umma kowace ta zo ba ta sabiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da take riga ajalinta kowace za ta cinye shekarun da ta yi da Allah ya yanka mata ta yi sai bayan ta cinye ubangiji ya tafiyar da ita wa ma yasta'khiruhu ba jinkirta musu wato Allah ya rubuta musu za su yi shekara 100 ya kara musu su yi shekara 150 ayo da rubuta musu za su yi shekara 100 ba za su rage musu ba su yi shekara 50 kowace za ta cinye shekarun da Ubangiji subhanahu wataala ya rubuta musu a lauhul mahfuz kamar ce wali kulli ummatin ajal fa idza ajaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowace al'umma tana da ajali idan ajalin su yazo to ba za a jinkirta musu daidai da sa'a ɗaya ba ba za a kuma gabato musu da ajalin su ba daidai sa'a ɗaya to haka nan daidaiku da Allah subhanahu wataala kowa ya sanya ajalin sa idan ajalin sa yayi ba zai jinkirta masa ba lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha duk wani rai ajalin sa yazo Allah ba zai jinkirta masa ba ajalin sa bai zo ba to zai tsaya sai ya cinye ajalin sa to wannan raddi ne ga mu'tazilawa wadanda su suke ganin mutumin da aka kashe kamar an masa shigar sauri ba bar shi ya cinye ajalin sa ba su a tunanin su in kaga an kashe mutum to ba nan ne ba lokacin mutuwar sa bane ba lokacin mutuwar sa bane kawai dai wani yayi masa shigar sauri ne ya kashe shi lokacin mutuwar sa bai yi ba to wadannan ayoyi na alqur'ani suna nuna cewa wannan akida ba gaskiya bace ba daidai bace Allah ya ce wala yu'akhirallahu nafsan nafs da kira ce fi siyaq an-nafi kowane rai Allah ba zai jinkirta shi ba kafiri abinda bayan lokacin sa yayi haka nan kuma ba za a gabato masa da lokacinsa bai yi ba duk wanda kaga ya mutu to ajalinsa ne mutuwarsa ce ta zo kawai dai asbab din suke sha babban wani ya mutu a kan gadansa wani ya mutu a gurin yaƙi wani ya faɗo daga sama ya mutu wani mota ta kaɗe shi wani ya hatsari wani kaza wani kuma wani ɗan ta'adda ya kashe shi amma dai duka ajalin ɗaya ne kawai dai akwai sanadiyar da za ta kawo ƙarshen ajalinsa wani zai kwanta lafiya lau amma a tashi a waye gari babu shi babu shi ci ko ba cuta sai ka ga ajali ya yi sai a tafi ko ba cuta wani kuma ya yi shekara da shekaru yana rashin lafiya ajalinsa bai yi ba yana nan wasu masu lafiya da suke zuwa dubo shi ma su mutu su bar shi ko wanda za a je zai je ya yi jinyar ɗan uwansa shi ya mutu ɗan uwansa yana nan wanda ake jinya saboda kowa ajalinsa yake abin da ba wanda yake tun mutum yana ciki ake rubuta ajalinsa kwana nawa zai yi shekara nawa zai yi da ana yana nan a rubuce saboda in lokacin yayi kawai zai tafi ko da cuta ko ba cuta ce ba tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khiruna babu wata al'umma da za ta wuce ajalinta ko ba za a jinkirta za su wato za su riga ajalin su ko ba za a jinkirta musu ba to haka nan ubangiji yayi ta halaka al'umma bayan al'umma wa kam ahlakna min alqurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira wace wa kam ahlakna mutum wato al'umma nawa muka halaka min alqurun al'ummu nawa muka halaka min ba'di nuh bayan annabi nuh ce wa adad wa thamud wa ashabir ras wa qurunan bayna dhalika kathira wa kullan darabna lahum al-amsal wa kullan tabbarna tadbira Allah subhanahu wataala ce da adawa da samudawa da mutanen rijiyar ras wa qurunan bayna zalika kathira da al'ummu tsakanin waɗannan masu yawa dukkanin su mun ba su misalai kuma dukkanin su mun halakar da su iyakar halakarwa saboda haka har aka zo lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya dakatar da halakar da al'umma kamar da zamu yi bayani nan gaba sannan Allah ya ce summa arsalna
أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون
الله يقول ثم أرسلنا رسلنا تترى سنبقى أيقود من زنمو بيد جونا كلما جاء أمة رسولها كذبوا ko yaushe wata al'umma manzan su yazo musu sai su karyata shi fa atba'na ba'dahum ba'dan sai muka biyar da sashin su ga sashi waja'alnahum ahaditha muka bayar da su tarihi fa bawdan liqaumin la yu'minun nisantar rahama ya tabbata ga mutanen da ba sa imani wato Allah subhanahu wata'ala ya ce haka muka yi ta aiko al'ummomi wannan bayan wannan kowace al'umma kuma za mu aiko mata da manzo sun ba arsalna rusulana tattara haka muka aiko manzanninmu tattaran suna biye da juna rusar da Allah ya aiko wani annabi ko wani manzo ya zo ya yi wa'azi mutanensa suka karyata shi Allah ya halaka su Allah ya samar da wasu mutane kuma bayansu su ma Allah ya aiko musu manzo su ma haka Allah subhanahu wataala ya halaka su manzanni suka yi ta zuwa wani bayan wani shi yasa ba wanda zai iya cewa ididdigar manzannin Allah subhanahu wataala saboda wasu ya bada labarin su wasu bai bada labarin su waminhum man qasasna alayka waminhum man lam naqsus alayka ko da mun gaya maka labarin su akwai da ba mu gaya maka labarin su saboda babu wata al'umma face manzo ya zo mata wa ibn ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face manzo ya je mata wali kulli qaumin had Allah ce ko wadanda mutane Allah yana aika musu da mai shiryar da su wannan kuma yana nuna maka ludufin ubangiji subhanahu wataala ga halittarsa ga bayansa ubangiji subhanahu wataala bai bar bayansa haka nan sakaka ba bayan ya halicce su ya dora musu umarni da hadi to yayi ta aiko musu manzanni yayi ta aiko musu manzanni wanda ya tafi wanda ya zo wanda ya tafi wanda ya zo duka yana kowanne manzo kuma zai zo ya gargadi al'ummarsa ya gaya musu abin da Allah yake so dan su yi da kuma gaya musu abin da Allah ba so dan su bari kaga wannan shi yake nuna ubangiji subhanahu wataala ya tsayar da hujjarsa akan bayansa bai kama su haka nan kawai ba tare da tsayar musu da hujja ba Allah bazai kama al'ummar da bai tsayar mata da hujja ba kuma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ce ba za mu yi wa wani azaba ba har sai mun aika musu da manzo to wannan shi yake nuna cewa ubangiji subhanahu wataala bai rahama ne shi yake nuna ubangiji bai tausayi ne yana iya kyale kowa da kokarinsa ce kawai ka je ka yi kokari ka gano daidai ka canko daidai in ka canka shi ke nan baka canka ba kai ka jiyo amma Allah bai haka ba sai rika aiko annabawa waɗannan su zo a yi musu wanda ya zo a mai taurin kai Allah ya halaka mutane ya sake aiko wani haka ya ta yi duk wanda dai ya tabbatar maka da cewa shi mai lutufi ne shi mai tausayi ne shi mai rahama ne bai kuma halicce mu kawai don ya mana azaba ba me Allah subhanahu wataala zai amfana da shi dan ya azabta mu Allah ba zai amfana da komai ba saboda haka shi yasa yake aiko mana da manzanni manzo bayan manzo shine yace thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadhabu duk sanda manzo yazo ma wata al'umma manzanta yazo musu kadhabuhu sai su ƙaryata shi zai zo musu da da'awar abautawa Allah shi kadai alisanci wani abin da ake bauta ba Allah ba kadhabuhu sai su ƙaryata shi maimakon su yi imani Allah ce ya hasratan alal ibad ma ya'tihi bir rasul illa kanu bihi yastahzi'u yace abin wato nadama ga bayi babu wani manzo da zai zo musu sai su yi masa izgili duk wani manzo idan ya zo sai an samu manyan gari waɗanda Allah ya musu ni'ima maimakon su yi wa mutane jagoranci akan gaskata wannan annabi sai su ƙaryata shi وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلت به كافر دو ونمنزول الله سبحانه وتعالى أيكا سيكاغا ودن نسكي ما سوى داتر چكنسو سنة چوا مومن كافر چوا أبند أكا إكو كنش عدو أبنجي سبحانه وتعالى لفرقو يدنغن تمنزل نزوى كنسا يجي ثم أرسلنا رسولنا sannan muka aiko da manzanninmu dan shine mai aikin saboda haka suka zama manzanninsa a gaba kuma sai yace kullama ja'at ummatan rasuluha kowace al'umma kuma manzanta yaje mata anan sai ya danganta kuma manzannin zuwa ga al'ummomin su saboda su aka aika wa manzannin farko shine mai aikawar sai ya danganta manzannin zuwa kansa thumma arsalna rusulana manzannu da ya aika su kuma kowace al'umma sai ya danganta manzan zuwa gare ta domin ita aka aika wa wanzan manzan nata ne saboda a wancan lokaci kowace al'umma da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir kowace al'umma da manzanta ba a aika ba wata al'umma da wani manzo ba nata ba saboda ka an aika masa da manzanta sai suka ƙaryata shi Allah ya ce fa atba'na ba'dahum ba'dan sai muka bi sashin su da sashi da halakarwa muka halakar da waɗannan masu ƙaryata muka halakar da su waɗancan masu ƙaryata muka halakar da su shine wa kam ahlakna min al-qurun min ba'di duh wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na bi ba'daha qauman akharin ce al-qarya nawa muka halaka waɗanda suka yi zalunci sannan kuma muka biyo da wasu mutanen bayansu waja'alnahum ahaditha muka mayar da su suka zama tarihi sai dai a riƙa da labarinsu ai da an yi al'umma kaza ai an yi al'umma an yi adawa an yi samudawa an yi amma yanzu ba wanda zai iya zuwa nuna maka ba samude ko wani ba'adi babu shi hal tara lahum min baqiya Allah ce kuna ga burbushinsu ne babu burbushinsu Allah ya gama da su وظلموا أنفسهم فجعلناهم حديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور حكى الله يأتي قبيل متعنا سبع مكبين دسو سكزما سكزال جكسو سي مكبين دسو كزما تاريه مكي كتا كتا دسو مكي يقل قلاسو سك وروات سك شك دونيا سكزما سي تاريه سكوي الله يأتي فبؤدا لقوم لا يؤمنون rahmar Allah ta yi nisa ga mutanen da suke ba sa yin imani da kadaitakar Allah kuma ba sa gaskata manzannin Allah to shine kuma daga nan sai Ubangiji subhanahu wataala ya kawo labarin isar annabi Musa alaihi salam da kuma abin da ya faru a lokacin da ya zo wa Fir'auna da mutanensa da gaskiya wanda shine matashiyar karatunmu na gobe insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.